Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Maryam Dauda. Sauraron abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis 25 ga watan Maris na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
Koriya ta Arewa ta harba wani abu a cikin teku da safiyar yau Alhamis, a cewar sojojin Koriya ta Kudu. Ta yi wannan ne karan farko da kasar ta yi gwajin makami mai linzami a lokacin gwamnatin shugaba Biden. Daruruwan masu zanga-zangar nuna kin jinin juyin mulkin da aka yi a watan da ya gabata a Myanmar da aka kulle, an sako su a jiya Laraba, wata alamar sasantawa ta ba sabon ba daga sojojin kasar. A jiya Laraba, ministan harkokin cikin gidan kasar Kenya ya sanar da shirin rufe wasu sansanoni biyu da ke dauke da dukkan yan gudun hijira da ke gujewa rikici da matsin rayuwa a kasashen da ke makwabtaka da Kenya.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa wasu shugabannin kungiyar ma'aikatan majalisun dokoki a Najeriya sun yi karin haske kan yajin aikin sai baba ya gani da suka tsunduma.
Mun shiga yajin aiki ne domin mun karfafa aikin majalisa. Aikin majalisa shi ne yin doka da oda. Idan har za a yi doka kuma a ce wani bangare ba zai bi wannan doka ba, to kaga ana wai ita kanta demokradiyyar zaben kasa.
A jamhuriyar Nijar, wasu kungiyoyin rajin demokuraɗiyya sun shawarci hukumomin kasar da su ɗauki matakin kare lafiyar ɗan takarar jam'iyyar adawa ta RGR Canji Alhaji Muhammad Usman, bayan da wasu matasa suka taru a kofar gidansa.
A ɗauki matakan ganin an sa jami'an tsaro waɗanda za su kare shi, su kare iyalan shi, su kare gidan shi. Wannan yauni ya rataya akan gwamnati.
Sannan kuma za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Neja da ke Najeriya ta kaddamar da bincike kan wata mata da ake zargin ta kashe kishiyarta. Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdi ke gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labarin duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Koriya ta Arewa ta harba wani abu a cikin teku da safiyar yau Alhamis, a cewar sojojin Koriya ta Kudu. Ta yi wannan ne karan farko da kasar ta yi gwajin makami mai linzami a lokacin gwamnatin shugaba Biden. Manyan hafsoshin sojan Koriya ta Kudu sun faɗa a wata sanarwa cewa makaman da aka harba da ba a san ko meye ba a tekun Japan, wanda ake kira tekun gabas a Koriya, aka harba shi. Nan take dai ba a bada ƙarin bayani ba akan irin makaman ko kuma guda nawa aka harba. An dai haramtawa Koriya ta Arewa da ke da nukiliya kera makamai masu linzami a ƙarƙashin kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya. Daruruwan masu zanga-zangar nuna kin jinin juyin mulkin da aka yi a watan da ya gabata a Myanmar da aka kulle, an sako su a jiya Laraba, wata alamar sasantawa ta ba sabon ba daga sojojin kasar da nufin lallashin masu zanga-zangar. Waɗanda suka shaida lamarin a wajen gidan yaron Ensen da ke Yangon sun ga motocin bas makare da matasa suna cikin farin ciki, wasansu suna nuna yatsu uku, wata sara ta nuna adawa da masu zanga-zangar suka kirkira. Gidan talabijin da ke mallakar kasar ya ce mutane 628 aka saki. Haka kuma a jiya Laraba aka saki Fenzo, ɗan jaridar kamfanin AP, wanda aka kama a watan da ya gabata lokacin da yake hada rahoto akan zanga-zangar juyin mulkin. Jami'an tsaron Myanmar sun kai mummunan farmaki akan masu zanga-zangar ta adawa da juyin mulkin da aka yi a ranar 1 ga watan Fabrairu, lamarin da ya maida hannu agogo baya a ci gaban da aka samu ta fannin demokradiyya shekaru 10 a kasar da ke kudu maso gabashin nahiyar Asiya. A jiya Laraba, ministan harkokin cikin gidan kasar Kenya ya sanar da shirin rufe wasu sansanoni biyu da ke dauke da dubban yan gudun hijira da ke gujewa rikici da matsin rayuwa a kasashen da ke makwabtaka da Kenya, musamman kasar Somalia. Kasar da ke gabashin nahiyar Afirka ta buƙaci hukumar yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta UNHCR da ta fito da wani tsari cikin makonni biyu wanda zai bada cikakken bayani akan yadda za a kwashe yan gudun hijirar. Hukumar ta UNHCR ta ce za ta ci gaba da tattaunawa kuma ta buƙaci Kenya ta tabbatar da ta ɗauki matakan kare 'yan gudun hijirar. A wata sanarwa, hukumar ta ce matakin zai yi tasiri wajen kare 'yan gudun hijira a Kenya, ciki har da batun halin da ake ciki na annobar COVID-19. Fred Matiang'i, ministan cikin gidan Kenya, wanda ya fitar da sanarwar, ya ce babu damar wasu ƙarin shawarwari a cewar shafin Twitter ma'aikatar.
To madalla, an jima kadan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu leka bangaren rahotanninmu. Yau aka shiga rana ta uku da kasancewar zaurika da harabobin majalisun dokokin jihohin Najeriya 36 a garkame, biyo bayan yajin aikin da kungiyar ma'aikatan majalisun ke yi akan batun aiwatar da dokar tabbatar da 'yancin cin gashin kai ta fuskar kuɗaɗe da ma'aikata. Daga Kano, Muhammad Ibrahim Kwarina dauke da rahoto akan wannan lamari.
Gabanin tsinduma wannan yajin aiki na sai baba ta gani, sai da shugabancin kungiyar na ƙasa baki daya yayi gargadin makonni uku a karan farko.
Majalisa tana nan a rufe, kamar yadda ita kungiya ta ƙasa ta bamu umarni cewa mu rufe majalisu ta mu nan ta Kano. Alhamdulillah, kamar yadda idan kai yake nuna ma yanzu ga ta rufe, ma'aikatan mu sun bada haɗin kai, su ma kuma ƴan majalisa babu wanda ya zuwa. Abinda su kungiyar mu ta ƙasa ta gaya mana, za mu rufe wannan gida ne har zuwa lokacin da aka samu daidaito, kuma shi wannan daidaito zai zo ne daga ƙasa.
Comrade Ubala Yusuf kenan shugaban kungiyar ma'aikatan majalisun dokokin Najeriya reshen jihar Kano, shi gwata kwaransa na jihar Jigawa Comrade Umar Adamu Kazaure, cewa yake yajin aikin baya nufin kasar ayyukan majalisar dokoki a matakin jihohi.
Ba wai mun shiga yajin aiki bane domin kasar aikin majalisa, mun shiga yajin aiki ne domin mun karfafa aikin majalisa. Aikin majalisa shine yin doka da oda. Idan har za a yi doka kuma a ce wani bangare ba zai bi wannan doka ba, to kaga ana wa ita kanta demokradiyya zagon ƙasa.
Yanzu haka ne kungiyoyin rajin shugabanci na gari a Najeriya sun fara tsokaci a kan wannan batu.
Ba wai magana ce ta ko wani zai musu alfarma a yi musu ba. A cikin tsarin mulkin Najeriya yake cewa a ba su 'yancinsu na samun kuɗaɗensu da gudanar da ayyukansu directly, wanda kuma wannan samun 'yancin ya haɗa har da ɗaukan ma'aikata, wanda muke magana Legislative Service Commission at state level, wanda ita wannan dokar ta tabbatar sai an yi wannan. Mu kanmu a matsayinmu mun tunkari majalisun jihohi da yawa a ƙasar nan cewa lallai su kokari su tabbatar suna cin moriyar wannan doka, wanda shugaban ƙasa banda ma dokar take tsarin mulki ya zo ya ƙara ba da executive order, wato wadda take ƙara ƙarfafa cewa lallai a gudanar da abubuwan nan. Har yanzu amma ana jan ƙafa, wasu jihohin ma ba ma sa iya magana. Ina faɗa ma akwai 'yan majalisar da gaba ɗaya in kai musu wannan maganar ma tsorata suke, suna tsoron gwamnoninsu. To ma'aikata kuma wanda suke ƙarƙashinsu gaskiya ba za su zauna su gaba da ganin wannan yanayi yana gudana ba. Wani ya kamata 'yan majalisa su kalla su gani, sai su ɗora a kan abinda ma'aikatansa suke na fafutuka na samun wannan 'yanci.
Comrade Abdulrazak Alkali kenan guda cikin 'yan gwagwarmayar shugabanci na gari a Najeriya. A nasa ɓangaren Sanata Mas'udi L. Jibril Doguwa na cewa rashin aiki da duk wata dokar ƙasa abin ƙyama ne matuƙa.
Daga lokacin da aka ci shugaban ƙasa an yi karance-karancen doka a majalisa, an yarda da ita a majalisa, aka kai masa kan teburinsa isa hannu. To daga lokacin kowanne gwamna ne ko a ina ike, idan bai tabbatar da wannan doka ba to ya karye kundin tsarin mulki. Dama majalisu abinda isa ake sukansu shine wato gwamnoni da suka rike suka shake wuyansu. Ai akwai zarge-zarge da dama waɗanda wata doka ba za a yi ba sai idan majalisu suna cikin talauci. Amma daga lokacin da aka ce an samu wannan autonomy din, kuɗi idan ya shigo aljihun gwamnatin jiha na majalisar jiha zai tashi shiga cikin asusunta ba tare da gwamna ko wani gwamna ya shiga ya shige a ciki ba. Ai kaga za su iya tafiyar da al'amuransu cikin kwanciyar hankali, cikin jin daɗi. Saboda haka majalisar ƙasa ta yi ƙoƙari ta kafa kwamiti wadda za ta shiga tsakanin gwamnoni da waɗannan majalisun domin a samu a kawo ƙarshen wana dama-dama.
Sanata Mas'udu L. Jibril Doguwa kenan tsohon wakili a majalisar dattawan Najeriya. Muhammad Ibrahim, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Muhammad Ibrahim kware da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Maryam Dauda ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
An kammala zaman shari'ar sirri da aka yi wa wasu 'yan Kanada su biyu da aka kulle fiye da shekaru biyu da suka wuce a China, yayin da za a sanar da hukuncin da aka yanke musu nan gaba, a cewar sanarwar China. A watan Disamban shekarar 2018 aka tsare Michael Sparrow da Michael Kovrig a matsayin mai da martani akan kamen shugabar kamfanin Huawei Meng Wanzhou a birnin Vancouver da ke Canada, wacce ta yi kokarin ta nemi a maida ta Amurka don shari'a. Sanin halin da fursunonin biyu ke ciki, lamarin ya canza tunanin 'yan Canada akan abin da China za ta iya yi da wanda ba za ta iya yi ba. Abinda ɗaya daga cikin tsofaffin jakadun Canada a Beijing kuma tsohon babban jami'in tsaro ya faɗawa muryar Amurka kenan. Ranar Juma'ar da ta wuce aka yi shari'ar Michael Sparrow a arewa maso gabashin Dandong. Bayanin da hukumomin China suka fidda shi ne an yi shari'ar kuma ana jiran hukunci. Shugaban Amurka Joe Biden ya zaɓi mataimakiyarsa Kamala Harris don sa ido akan ɗaya daga cikin manyan batutuwa da gwamnatinsa ke fuskanta a watannin farko na mulkinsa, wato kurarar baƙi da ke isa kudancin iyakar ƙasar. Yanzu za mu yi aiki da ƙwararru, abinda Biden ya faɗa kenan a jiya Laraba. Ba na iya tunanin wani da ya fi cancantar yin aikin, a cewarsa, inda ya bayyana abubuwan da Harris ta yi a baya a matsayin babbar lauyar California, jihar da ke bakin iyakar ƙasar. Shugaban ya faɗa wa Harris, tsohuwar sanata wadda ita ma mahaifanta baƙi ne, cewa, "Na baki babban aiki amma kina ta murmushi." Harris a tare da shugaban sun lura cewa aikin ba mai sauki ba ne. Sun kira kwararowar baƙin a bakin iyaka Amurka da Mexico babban ƙalubale.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu kungiyoyin rajin demokuraɗiyya a jamhuriyar Nijar sun shawarci hukumomin ƙasar su ɗauki matakin kare lafiyar ɗan takarar jam'iyyar adawa ta RGR Canji, Alhaji Maman Usman, bayan da wasu matasa suka tara a ƙofar gidansa nufin matsa masa lamba ya yi watsi da kayan da ya sha a zaben 21 ga watan Fabrairu. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulemumunu Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
A sanarwar da suka fitar, kungiyoyin na gamayyar CCDR sun fara ne da taya Bazoum Mohamed murnar nasarar da ya samu a zaben da ya gabata, kamar yadda kotun tsarin mulkin ƙasa ta tabbatar da shi a matsayin sabon zababben shugaban ƙasar Niger da kashi 55.66 daga cikin 100 na yawan ƙuri'un da aka kada kafin su gargadi 'yan siyasa da magoya bayansu su ba da kai bori ya hau. Sayyabu Lawan Sallau na daga cikin shugabannin waɗannan kungiyoyi.
Are na Cour Constitutionnel kudiri ne wanda ba a iya kai ƙare shi, ikon Allah ne, sai dai a rungumi ƙadara kuma a yi jira har shekara biyar. Demokrasi abinda ta gada shi ne a je hujjan zaɓe, an ƙare zaɓe lahiya, kuma a yi sallama kowa ya kai kama aikin shi. Muna tsammanin wannan hanya ita ce za a ɗauka, kuma ita ce sahiha ta gaskiya wadda duk 'yan ƙasa ya kamata su.
A washegarin fitar da sakamakon da ya tabbatar da nasarar ɗan takarar na jam'iyyar PNDS tarayya, wasu matasa sun tare a kofar gidan abokin karawarsa Muhammad Usman cikin yanayin fusata, suna masu kiraye-kirayen ganin ya kalubalanci kotun tsarin mulkin ƙasa. Abinda gamayyar CCDR a tabakin kakakinta Siraj Isaka ke ganin alama ce ta nuna rashin da'a ga na gaba. Mafari kenan suka buƙaci mahukunta su ɗauki matakan kare lafiyarsa da ta iyalansa.
Mamman Usman yana cikin mutane waɗanda ake darazzatawa a ƙasar Nijar, kuma shi ne na farko wanda ya samu iko a tafarkin demokuraɗiyya. Abinda muke kira ga gwamnati a ɗauki matakan ganin an sa jami'an tsaro waɗanda za su kare shi, su kare iyalan shi, su kare gidan shi. Wannan yauni ya rataya akan gwamnati.
Kungiyoyin na CCDR sun nuna juyayi a game da rasuwar fararen hular nan 137 da 'yan bindiga suka yi wa kisan gilla a ranar Lahadin da ta gabata a gundumar Tiliya. Sannan sun yi kiran Bazoum Mohamed ya dauki matakin hada kan 'yan ƙasa bayan rantsar da shi a ranar 2 ga watan Afrilun gobe. Suna masu cewa ya zama wajibi a gare shi ya dama da kowane ɗan Nijar a matsayinsa na shugaban dukkan 'yan ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma daga jamhuriyar Nijar sai Najeriya, inda rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce tana bincike akan wata mata 'yar kimanin shekaru 24 mai suna Amina Aliyu bisa zargin yi ma kishiyarta kisan gilla a unguwar Tunga. Mustapha Nasir ba tsare gare ka.
Hukumomin dai sun ce Amina Aliyu tana hannunsu kuma tana amsa tambayoyi akan kisan kishiyarta mai suna Fatima Ibrahim yar kimanin shekaru 17 ta hanyar rabka mata itace sannan ta yi kokarin kona ta ta hanyar banka madakin ta wuta. Alhaji Aliyu Abdullahi dai shine mijin matan guda biyu wadda aka kashen da ke zaman amarya da kuma uwar gida da ake zargin ta yi kisan. Ga abin da yake cewa akan wannan al'amari.
Ban taba tunanin haka za ta faru a gidana ba, amma tunda Allah ya kaddarsar da shi na yi bakin ciki. Kuma ita wadda ta rasu ina roƙo Allah subhanahu wataala ya gafarta mata. Ita kuma wadda ta sanadiyan barin ta duniya in shirye yake Allah shirye.
Wato kai ma dai kana zargin ita uwar gidanka da yin wannan aiki kenan?
Ba zargi bane ta aikata.
Saboda
kanwata da ke bin ita uwar gidan ta ce cewa lallai sai suka buge ta da muciya. Kuma bayan ta mutu suka kokarin
Ibrahim Yahya Saidi shine mahaifin marigayiya Fatima Ibrahim ya ce duk da yake kowa baya wuce ajalinsa amma yana buƙatar ganin an yi adalci akan lamarin.
Ina neman hakkin jinin diyata saboda addinin musulunci ya yarda aka kashe ma dan uwa ka bi haƙƙi.
To gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta samu wannan labari kuma za ta tabbatar da ganin an yi abin da ya kamata, inji director a ma'aikata kula da kare haƙƙin yara da mata a jihar Niger barista Maryam Kolo.
Kuma dole ne zamu sai mu tabbatar wanda zamu tabbatar wanda ta yi wannan kisa din batta ƙetar amma hukunci ya kamata da zan zartar mata. Zamu tabbatar an zartar da wannan hukunci din akan ta.
Kwamishinan ƴan sandan jihar Niger Alhaji Adamu Usman ya ce a yanzu suna tsare da mutane hudu akan wannan al'amari.
Eto yanzu dai akwai mutane hudu da suke nan muka kama su, mutane hudu, amma dai bincike zai nuna.
Dane dai aka kai gawar marigayiya Fatima Ibrahim a gidan mahaifinta da ke can jihar Katsina, inda aka gudanar da jana'izarta da yammacin ranar Laraba nan. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, kada manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoiba.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata, shirin domin iyali ya sake haska fitila kan batun tarbiyyar yaya da yake da mahimmanci ga yadda al'umma ke kallon iyali da kuma yanke hukunci ko iyaye za su amince su hada zumuncin aure da wani iyali. Yau ma muna tare da Musa Salim Muktar da Rabi Abdullahi da Hannatu Baba Bello da kuma mai jidda Sabo Muhammad iyaye kuma ƴan gwaggwarmaya. Jagora tattaunawar Baraka Bashir ta tambayi Malam Musa Salim Muktar abin da yasa waɗansu iyaye maza suke tsautawa mata da cewa menene yasa suke takurawa yara bisa hujjar cewa ai gidansu ne. Sai ya bayyana cewa
eh, gaskiya ya dogara idan har mutum ya yarda cewa matarsa mai tarbiyya ce, kamar yadda tun farko na gaya miki addini ya ce ka zaɓi mace mai tarbiyyar wacce za ta zama uwa ta gari a ga ƴaƴayenka. To in Allah ya sa an dace an samu haka, to da wuya namiji ya zo ya ce zai tsawatarwa da matarsa akan ta yi hukunci akan ƴaƴansa. Kamar yadda malaman nan biyu suka faɗa, matsalar da take faruwa tsakanin uwa da uba in har ta fito fili yara suka gane, to wallahi zancen tarbiyya ma an riga an rusa ta. Saboda haka dole abinda duk ta yi na hukunci ya bata goyon baya, abinda duk ya yi na hukunci ta bashi goyon baya. Shi dan lokacin da yake da shi in ya dawo daga neman abinci to ya kula shi ma zai sa ido. Ita dama ba wai horo ba ne, a jawo yaya ne, ba duka ba, ba kuma wani abu ba, addu'a ce da kuma jawo su a jiki. Ana wasu yaran ma kawaye ma ba sa damuwa da su je makota neman kawaye, saboda mu muna ganin yaran da ba sa fita wajen kawaye har su ja su waje su yi wasan kwata, saboda uwarsu tana nuna musu cewa su zauna gida, su yi an taso daga makaranta a shirye a tafi islamiya, da an taso daga islamiya to su dan yi muraja'a ko wani abu ko exercise har zuwa magariba, to ina lokacin fita.
To yanzu ya muna kasar Hausa kuma mafi yawan gidajen nan ba mata ɗaya bane.
Na'am.
To ya idan aka ci sa'a mata biyu ne ko uku.
Na'am.
Shi ma wajen tarbiyyar ya za a yi kasan dai ba yanda za a yi gaba ɗaya kansu su uku su yi haɗu.
Su matan kenan?
Matan.
To ai addini dama cewa idan za ka yi mata biyu kada ka hada musu banɗaki ɗaya, kada ka hada musu kitchen ɗaya, kyau ka samu musu kowace da ɓangaranta, saboda su kishi yana faruwa ne kina kitchen ranar ki, sai kishiya ta shigo za ta ɗauki wani abu, wannan ɗan saɓanin sai ya kawo conflict, idan sai ya kawo matsalar rashin jituwa. Amma idan akwai kyakkyawar mu'amala kowace da ɓangaren ta, to ana samun sauƙin tarbiyya, kuma uba ɗin nan fa shi ne zai jajirce ya nemo iyayen ya
haɗa. To nawa za a ba uba idan macen ba ɗaya ba ce?
Duk da haka dai ka san da za a ba shi dai bai wuce ɗin nan dai.
To na ji ta ce Hajiya tana cewa.
In dai ma mace ba ɗaya ba ce a gida sai an ba namiji kaso 80 kwarai, saboda shi idan HPV ta ɗaya a kan ɗaya to za a samu matsala a cikin.
Amma kuma kisan ba zai taɓa yiwuwa ya so su duka.
Ai ba a nunawa.
Kin ga kaman yanzu in kika ɗauki ni. Ni mata aure ce ni kuma a gida na kishiyoyi mu uku ne a gurin mijinmu, kuma yau maganar da nake miki shekara ta 30 a gidan miji, ranbi ga watan June zan yi shekara 30 cif a gidan miji kuma da kishiyoyi.
To ya wajen tarbiyyar yara
alhamdulillah shine abin da nake so in miki bayani.
Na yi masa tambaya na gaba.
Kin ga idan namiji baya auren mata uku a lokaci guda, zai auri mace ta farko, mace ta biyu, mace ta uku,
da
tazaran shekaru. To abin da yake faruwa idan namiji ya zama namiji da gaske, ya zama mai gida da gaske, tsayayyen mai gida, zaki ga duk ƴaƴan gidan tarbiyyar su iri ɗaya ce. Yanzu misali ni a gidana, san da na auri mai gidana bai kai shekara 27 ba, amma yana da mata. Amma abin da na tara a gidansa shine bai yadda matarsa ta ce ga yanda za a yi a ce mata a'a ba.
Idan yayi magana ya zauna.
Idan ita matarsa ma ta farkon in ce magana ta zauna. Akan yaran ke kika haifi ɗan amma ba ki kawo mayafi ki ce a sai wa yaron ba. Amma idan ta ce wannan za a dinka wa yaran gidan na sallah shi zai dinka musu. Kuma idan yaran suka yi hukunci ke da kanki kina iya ga mata kin ga wani yayi kaza ko? Saboda kina ji a ranki za ta yi hukuncin da adalci. Me yasa kike mata tunanin adalci? Saboda shi mijin ya fara shimfiɗa adalci. Da ya zo da zalunci shi ma ba za ki yarda da shi ba, bari haƙƙi yarda da matarsa.
To anan kuma kaso nawa? Ita dai Hajiya ta ce kaso.
Ai anan din kaso 80 din ya dauka. Ya dauki kashi 80 din. Saboda yayi tarbiyyar matan gidan, ya kuma saka hannu a tarbiyyar ƴaƴan gidan. Kin gane? Saboda haka anan ya dauki wani kaso ne mai yawa abinda isa aka ba shi 80 anan. Zaki ga aikin ya an samu raguwa.
Sai ya fi raguwa matan yawa.
Sosai kuwa. Saboda idan bai jajirce ba to gidan zai kwabe ne. Jajircewarsa kadai ita za ta tsayar da gidan akan saiti. To sai dai kuma Allah ya sa yayi dace da mata na kwarai. To ko da an samu lusari din da bai jajirce din ba, to in Allah ya taimake shi kin san taimakon Allah ba inda ba a samu.
To kin ji me ta ce idan aka yi rashin sa'a? Shi mijin lusari ne, matan ne.
Sai rigima, sai yaya kuma sai
su ruwa ruwa.
To sai da sai kuma a daba kai kowace sai ta so ƴaƴanta.
To daga nan tarbiyya.
Sai ta lalace. Sai ta ga wata yake so an ba uwa ta ba ruwana da wani. Sai kuma kowa nasa ya sani kansa ya sani. To shi ne ake gane samun rashin jituwa tsakanin ƴaƴan kansu.
To wannan rashin tarbiyyar idan ya fita, shin iya gidan zai tsaya ko ina?
Ai ko ya taba al'umma gaba daya.
Sai ya taba su duk al'ummar da take gurin su ya taba ta. Saboda yaro guda daya kaman a ce wake daya shi yake bata gari. Yaro kwaya daya in ya fita daga cikin al'umma ya zama na baya jin magana, to mutane yaran da zai ja suna da yawan gaske. Amma idan al'umma ya zama nan gidan da tarbiyya, nan da tarbiyya, kowanne gida da tarbiyya, to zaki ga kaman unguwar ma duk tarbiyyar su iri ɗaya ce. Lokacin da muka taso muna ƙananan yara, zaki ga duk unguwar da kika shiga za a ce 'yan nan unguwar ai kaza ne ɗabi'arsu. ɗabi'arsu kaza ce saboda 'yan unguwar sun zama irin tarbiya ɗaya ce. A lokacin kowane mai gida yana tsawatarwa a matsayin uba, kowace matar gida tana tsawatarwa a matsayin uba.
Meyasa yanzu ake samun akasin haka a unguwa? Sai kiga makoci bai yadda ma makoci ya tsawata.
Saboda babu amana. Wannan amanar da muka rasa ita ce ta jefa mu duk cikin halin da muke ciki.
Kuma laifin wayin rashin amana.
Abin da yake faruwa yanzu iyayen yanzu da an cika computer da na da iyayen da tarbiyyar yaya suke so. Iyayen yanzu su kuma yayansu suke so. To anayin matsala take.
To iyayen ma na da ne yanzu akwai bambanci.
Akwai bambanci. Ai iyayen da kawai ya za kai tarbiyya. Ni ba zan manta lokacin da naje makaranta. Ran da naje na kai akwati na makaranta sai da aka yi min bulala 12 senior welcome nazo.
Kawai
ba tsaya kawai. Ran da kaka na izo visiting day yana zuwa yace na rami senior tana ji na. Tace sai za mu hadu. Sai ta yi min bulala 17. Me wasika nace kai ka zuwa har ya mutu bai je ba. In yanzu ne fa.
Sai dai a cire da.
Wani a cire da. Ai sai kin ji ki a radio ne a television ne ba inda ba za a kai ki ba ma. To iyayen yanzu bambancin iyayen yanzu na da ne yanzu su ƴaƴansu suke so soyayya ƴaƴan ce. Na da kuma ya za kai kai tarbiya ka zama mutum kowa ma waye inda za ka zama mutum to yi maka tarbiya suna so.
Gaskiya lillahi wa rasuli kamar yanda suka faɗa iyayen da su ne iyaye da ɗanka da ɗan makoci duk ɗaya ne. Da makoci yakan dauki dan makoci ya kai shi makaranta ya tara ƴaƴan makota ya yi musu kayan sallah ya sa a yi musu wani shayi wani abu amma yanzu ba a yi kuma wani abun sakamakon san kai ko san ƴaƴa da kuma matsalar tattalin arziki wasu yanzu ko dan makota ne ya shigo in lokacin cin abinci ya yi sai a ce su tashi tafi gida
to sai a sallame su. Sai kai wancan makocin ya ci.
Saboda kai da ya ci suna dan tunanin ko tattalin arzikinsa ya kasa da abin da suke da shi suna da tsoron gobe ba su da wanda za su karya in suka ci da wannan saboda haka sai su rage. To da kuwa iyaye duk wanda ya hukunci a unguwa akwai wani babba da ko shekaru ya sa shi ne babba ko kuma girma da yake da shi da kama kai sai ya sa shi ne babba unguwa duk abin da ya tashi zai unguwan nan kuma duk iyaye maza duk suna ba da haɗin kai amma yanzu fa sai kiga kowa kofarsa a kulle kowa daga shi sai ƴaƴansa saboda haka sai ya zamanto ana samun waɗannan matsalolin suka hayayya.
To idan Allah ya nuna mana mako na gaba za ku ji shawarin waɗannan iyaye kan yadda za a magance matsalolin da suka zayyana. Kafin nan a madadin bakin namu Malam Musa Salim Muktar da Rabi Abdullahi da Hannatu Baba Bello da kuma mai jidda Sabo Muhammad iyaye kuma ƴan gwagwarmaya sai kuma wakiliyar Mubaraka Bashir da ta jagoranci tattaunawa da kuma Chibahiro Jojone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada a manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet VOA Hausa .com idan aka matsa shirye-shirye mu da alheri.
Kai mata sune duniya sune dadihin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya.
To madalla a gaida alheri Grace Abdu kafin mu karkare shirin namu ga labaran duniya amma fa takeice.
Koriya ta Arewa ta harba wani abu a cikin teku da safiyar yau Alhamis a cewar sojojin Koriya ta Kudu. Ta yiwu wannan ne karan farko da kasar ta yi gwajin makami mai linzami a lokacin gwamnatin shugaba Biden. Ɗaruruwan masu zanga-zangar nuna ƙin jinin juyin mulkin da aka yi a watan da ya gabata a Myanmar da aka kulle an sako su a jiya Laraba, wata alamar sasantawa ta ba sabon ba daga sojojin kasar da nufin lallashin masu zanga-zangar. A jiya Laraba, ministan harkokin cikin gidan kasar Kenya ya sanar da shirin rufe wasu sansanoni biyu da ke dauke da dubban 'yan gudun hijira da ke gujewa rikici da matsin rayuwa a kasashen da ke makwabtaka da Kenya, musamman kasar Somalia. Kasar da ke gabashin nahiyar Afirka ta buƙaci hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta UNHCR da ta fito da wani tsari cikin makonni biyu wanda zai ba da cikakken bayani akan yadda za a kwashe 'yan gudun hijirar.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hanci da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da fiya na gabatarwa sai kuma Chibahiro Jude da ya bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.